wanda ya zo daidai da 22 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya. Dan ci gaba da karatun mu wannan littafi mai suna Khus Aqidataka min al-Kitabi wa Sunna, wallafar Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. To satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen tambaya ta 25, mas'ala a kayan nawafi ga kaburbura domin neman kusaci zuwa gare su. To za mu tashi tambaya ta 26, السؤال السادس والعشرين، ما حكم السحر؟ وننتبه تأشيرن دا شدة دا أشيرن دا بقوي دا أشيرن دا تقص تنبين ما سمه منشي وريد قشي كمان دي سوران تنبين دا سوى كبادة كما مسألو ليني دا أكي تعاملي دا سوى أولنا رأيوا دا مش أيو أولنا زامني مسألة السحري دا بوكانشي da kuma al'amarin da ya shafi da'awar sanin gaibu. Kuma wannan suna tunkuɗewa imani, suna tumbucewa imanin mutum tun daga tushe, suna fidda mutum a musulunci. To amma ba a ɗauke su da wani muhimmanci ba, ba a maganin cewa hakan wani babban laifi ne. Ta yadda za ka ga mutane suna ta'ammuli da tsafe-tsafe da bokanci da yawa. Kuma ba za ka ware ka ce ga wani rukuni na mutane masu harkar ba, a kusan kowane rukuni na jama'a ana samun masu tsunduma shi wannan harka. A koma layi 'yan kasuwa, ma'aikatan gwamnati, masu mulki, sai wanda Allah ya kiyaye, kai wasu har hidima ta addini ana yin tsafe-tsafe da jefe-jefe da bokanci saboda son duniya da hasada. Wani baya so ya ga wani ya wuce shi a ko menene kuma, ko harka na aikin gwamnati. Ana gani za ka zama wani abu ko za ka san wani matsayi, to in ba Allah ne kiyaye ba, sai ga abokan adawa suna shiga wannan harka. Da haka mu ji tsoron Allah. Duk abin da za ka samu a duniya aka ce za ka rubu da imani, to ka haƙura da wannan abu. Don ba abin da za ka samu ya maye gurbin asarar da za ka yi ta imaninka. Ka sani cewa duk abin da Allah ya rubuta ma rabanka a duniya za ka samu. Kuma wani ba zai tare ma komai ba a rayuwa. Da haka mu kiyaye. Har ma ana ganin wanda suka ƙware a wannan layi ana ganin su jarumai ne, gwarzaye ne. Idan mutum ya ƙware ya tsafi ka ji ana ziga shi, ai wani jarumi ne, wani namiji ne. Wallahi abin tausayi ne. Abin a tausaya masa ne. A masa nasiha ya watsar da wannan harkan ya koma ga Allah. Ba inda mai tsafi zai ci riba a nan duniya balle kiyama. Ayya shi misali kissoshi na Qur'ani. Abokan sihirin da suka yi gwagwarmaya da Annabi Musa alayhis salam ba su yi garba ba, wallahi ba su yi garba ba. Ko da a karon farko an ga abin ya ɗau hankali ya tada ƙura, ƙarshe asara yake zama. Wallahi fulihu sahiru haisu ata, wallahi duk mai harka na tsafi sai ya kunyata tun daga duniya. Allah ya tsare mu. Malai ya ce ma hukumu sihir, menene hukuncin sihiri? Wato shi sihiri wani abu ne wanda malama sun yi bayaninsa. Wasu abubuwa ne na wani yaudara ko wani rufa ido wanda yake ake yin saboyi amma tasirinsa yana bayyana, ko a lafiyar mutum, ko a hankalinsa, ko a gangar jiki, ko a ruhi, duka yana tasiri. Kuma sihiri gaskiya ne akwai shi, amma baya tasiri sai da izinin Allah. Duk inda mai tsafi ya kai da tsafinsa, wallahi ba abin da zai iya baka sai in Allah ya kaddara wannan ta wannan sanadin wata musiba za ta same ka. Shi yasa tsoron irin wannan mana tuka a tauhidi, ka riƙa tsoron wani ba Allah ba, kana ga yana da zai iya tasiri a rayuwarka ko ci gabanka ko wani abu. Irin wannan tsoron ma ba a yin sa ga kowa sai ga Allah. To da kai da Allah ya nufa sai ya tasiri. Shi yasa Allah ya ce wa mahum bi dharri nabihi min ahadin illa bi idnillah. Wallahi sai Allah ya nufa tukuna duk abin da ya same ka sai idan Allah ya kaddara zai same ka. To malai ya ce al-amalu bis sihri min al-kufri. Aiki da sihiri ko da tsafi yana daga cikin kafirci. Kuma kafircin ma ba ƙarami ba, babban kafirci wanda ke fitar da mutum a musulunci. Domin kafircin mataki mataki ne. Akwai al-kufrul akbar, akwai al-kufrul asgar. to shi sihiri babban kafirci ne. Allah tsare mu. Qala ta'ala, Allah madaukin sarki ya faɗa a suratul baqara aya ta 102, walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Sai dai yanda sha'anin yake, shaidanu su ne suka kafirta saboda suna koyar da mutane sihiri. Wannan aya ta zo a siyakin kissar Annabi Sulaiman alaihi salam, a lokacin da suka ce wai da kafirci ya aida sihiri ya mulki duniya, domin Allah ya bashi sarauta, ya bashi mulki wanda bai ba ma wani, ko ba zai ba ma wani cikin talikai ba, kamar yadda ya roƙa kuma Allah ya amsa masa. To suke cewa wai da sihiri ya mulki duniya, to shine Allah ta'ala ya wanke annabinsa ya ce wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Annabi Sulaiman bai yi kafirci ba, yawwa, sai dai shaidanu su ne suka kafirta saboda suna koyar da mutane sihiri. Kaga wannan aya tana karantar da mu cewa yin sihirin ko karantar da sihiri ko aiki da sihiri duka kafirci. Allah tsare mu. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya da mince Allah sabbata a gare shi, yace ijtanibu sab'al mubiqat ashirku billah wa sihir. Rawahu Muslim. Wannan hadisi ne ingantacce, hadisi ne muttafaqun alai, wanda Bukhari da Muslim sun rawaito shi daga Abu Hurairah, Allah kara musu yadda. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ijtanibu sab'al mubiqat, ku nisanci waɗansu laifuka guda bakwai masu halakarwa. Al-mubiqat ay al-muhlikat, masu halakarwa. Manzo Allah ya ce mu nisance su, kar ma mu je kusa da su balle mu aikata. Daga shi na farko sai ambaci ashirku billah, shirka da Allah shine laifi mafi girma. In dai ana maganar laifuka, to shirka ne gaba. Wasihir da kuma sihiri shine mai bi masa baya. Sai ya kawo sauran, yace wa qatlun nafsin lati harama Allah illa bil haqq, da kashewa rai wanda Allah haramta sai dai da gaskiya, ma'ana sai dai da haƙi. A kashe rai wanda ba cancanta a kashe ba, wannan babban zunubi ne. Sai na hudu ya ce wa akalin riba, da cin riba, cin kudin ruwa kenan, ko bayarwa ko karɓa, wannan ma laifi ne mai halakarwa, kuma yanzu an shige shi dumu-dumu. Sai dai wanda Allah ya tsare, da gani ake wai sai an je an karɓi kuɗi a banki an biya da riba, shi ne riba. To yanzu abin ya ma wuce haka, ba je bankin ba a ta'ammuli ko mu'amala da mutane suke yau da gobe, za ka samu da yawa riba tana shiga, wanda ya kamata mu kiyaye mu tsarkake harkokinmu na kasuwa. Duk wata mu'amalan da za a ba da bashi kuma a yi ƙari wajen biya, wannan riba ne. Allah tsare mu. Ko a wajen fifitawa, wajen musaye, abin da yake jinsi ɗaya ne amma a yi musaye bisa fifiko, wannan ma riba ne. Manzo Allah sallama ya ce az-zahabu biz-zahabi, yadan biyadin, mithlan bi mithlin. Idan za a yi canjin dinare da dinare, to ya kasance hannu da hannu, kuma daidai da daidai, ba ƙari. Duk wani kuɗi wanda jinsi ɗaya ne, to ba ƙari idan za a yi musaye. Da tsofi da sabi duka ɗaya ne, yawwa. To amma a yau sai ka samu wani hatsari da 'yan kasuwanmu suka shiga a yau, saboda ana ƙarancin kuɗi tun daga lokacin da aka canza fasalin kuɗin nan. Wallahi mutane da yawa sun bada harka na riba, wasu da sanin su, wasu ba sani ba. Kai zai wahala mu a ce mutum bai sani ba, saboda ana bayani ana wa'azi. Duk inda za ka ce wai a canza ma kuɗi ka biya, ko ka sai kuɗi da kuɗi, wannan riba ne. To yanzu haka masu neman cash a hannu da yawa suna wannan harka, wai sai ɗan kasuwa ya tara ma cash, kai kuma sai ka je canji sai ka saya. Idan miliyan ɗaya ne sai ka saya miliyan ɗaya da naira 5,000 ko da 8,000 a kai, kaga wannan riba ne. Ba a sayan naira da naira, sai dai a canji kawai daidai da daidai. In mutum zai baka cash, to ya baka, amma ka tura mar daidai abin da ya baka, ba maganan ƙarawa. Wallahi ba wani uzuri za ka je gaban Allah ka ce wai ka sayi naira da naira kuma ka ba da ƙari, wallahi ba zai taɓa karɓuwa ba. Duk wanda ma zai masa sauci a ce wai laruri ne, ba maganan laruri a nan. In kasuwar ka sai da kuɗi za a yi, sai ka canza wata kasuwar tunda kana da jari, amma ka je ka sai kuɗi wai kai ƙare, ka sai kuɗi a gun ɗan kasuwa ka ƙara masa, ai wannan musifa ne. Shi yasa bala'in ya mana yawa, kar sawanne za a tare. in bankunan ne sai a ba su wani abu su ba da kuɗin da yawa kai mai karban kadan ka je ka samu babu kashi yanzu ka je 100,000 ne ma banki ka sha babaki saboda galibi irin wannan hamshaƙan masu kuɗin su ake tara kuɗin kuma suna ba su wani abu kaga wani hatsari ne kuɗin da ke hannun mutane an saye abincin da aka noma an saye an boye to ina za a zauna lafiya haka musifa ne wannan to da haka hidima da riban nan mu kiyaye eh shi bashi ana ba da shi ne a fiskan taimako in akwai amana to taimako ake a bayar yanda aka baka haka zaka mai zo amma ba maganan wai kare Allah ya tsare mu ko za mu sayi abin da jinsi ɗaya ne a ba da fifi ko wannan ma riba ne ko da ku abinci ne yanzu ai canjin shinkafa da shinkafa komai bambancin su wajen daraja to ba kare haka za a bayar daidai da daidai to da haka cin riba ko ba da riba ko cinta duka haramun ne kuma yana cin laifi mai halakarwa daga sai ambata wa aklu mali da yatim da cin dukiyar maraya maraya shine yaro da mahaifinsa ya rasu aka bar masa dukiya kafin ya balaga to irin wannan dukiya amana ce duk wanda ya jibinci dukiyar maraya to wajibi ne ya kula cin dukiyar maraya ba a hana ci gaba ɗaya ba eh akwai yanayin da mutum zai juya dukiyar kuma ya rika daidai gwargwado a madadin abin da za a biya ma'aikaci a kayan ɗawainiyar dukiya in mutum mabuƙaci ne ya halatta Allah ta'ala ya ce wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran faly'akul bil ma'ruf idan mutum ya zama wadaci ne to ya kame an baka dukiyar maraya ba ruwanka da ita kai ta juya masa in ko mutum mabuƙaci ne to ya halatta ya ci gwargwadon shari'a daidai gwargwado ba da barna ba to da haka wannan ma na cikin laifuka bakwai dai ambata sai ya ce kuma waqasfil muhsanati dhafilatil mu'minat bayin qadafi a wata mata musulma kamammiya wadda ta gafala game da aikata alfasha amma sai a mata qadafi a jefe ta da zina wannan ma babban zunubi ne kawai kaga wata mace kamammiya kace ai mazinaciya ne ko tayi kaza to wannan ma na cikin babban laifi mai halakarwa guda bakwai malama suka ce an bacin mace ne hadisin saboda shi kazafi ya fi tasiri ga mata sama da maza eh ya fi tasiri illansa ga mace shi yasa aka ambaci mata amma ko a namiji kai wannan kazafin ka shiga shi wannan halaka kuma shari'a ta dora ta sanya haddi ga wanda ya yi wani kazafi in bai kawo shaidu hudu ba da so ga yana zinin ido da ido to za masa bulala 80 kuma daga lokacin ba za a ƙara karɓar shaidarsa ba sai na bakwai na ƙarshe ya ce wa tawalli wa muzahab da juya baya a lokacin yaƙi ana yaƙi da kafirai mutum ya gudu to wannan ma babban zurbi ne to da haka dai a wannan hadisin sai ambata sihiri a matsayin mataki na biyu in banda shirka ba abin da ya kai sihiri girma a wajen Allah Allah tsare to da haka dai ya kamata mu kiyaye shi sihiri ba ya rabuwa da kafirci saboda galibi ana sihiri ne ta hanyar hidima da aljanu duk hidiman da za a yi tsafi za ka samu akwai istikdamul jin shi ku aljani ba zai ma aiki a banza ba bayan da za a yi aljani ya mutum aiki dole sai an biya shi shi ku ba da naira ko da dala za ka biya ba a wani aiki zai sa ka kai yawwa a ce ka kawo jini ko a kawo wani bangare sassa na jikin mutum ko a kawo wani abu duk inda za a hidima da aljani to sai ka samu ya ba da umarni a aikata wani abu na shirka da Allah shi yasa da sihiri da shirka suke tafiya tare wannan yasa musifu suka yawa ai tarasa mutane ai ga yaro ya bata ko ai cire idan wani ko a yanke wani bangare na jikin mutane duk wani aiki ne na matsafa wannan ma ba za a kai ga hakan ba sai a baka wani aiki mai sauki a gurinka kana ga ba komai bane ba za a yi cewa ka je ka kai nono ko goro gindin wata bishiya ka aje kawai abin da ake nema kenan ka ba da sadaka da sunan sadaka za a ce ka kai alhali kuwa duk wani yana da cikin shirka eh duk abin da yake bauta ne aka yi ga wani Allah shirka ne ko a ce ka daina tsarki in za ka yi sallah ko ka ba da sallah ɗaya kawai duk salloli biyar kai banda ta la'asar za su yi baka wannan umarni to kaga ta wannan fuskar shi shedani ba a mu'amala da shi a wanye lafiya wallahi ba a wanye lafiya hatta masu ruqiya da yawa sun shiga wannan zahmiyan a ce kana ruqiya wai kuna kawance da aljanu kuna magana da su kuna tattaunawa babu ka'ida na ruqya na shari'a kawai kai addu'a ya fita ya tafi abin sa. Amma watan tambaya daga ina waye zo mi akai makaryata ne, mafiya yawan su makaryata ne, sun hada rigima iri-iri tsakanin al'umma. To da haka hidima da aljanun nan galibi zaka samu matsafa suna da wannan alaka din, kamar wani kamfani ne tsakanin aljanu da matsafa. Sai sa ran lahira ma za su yi wannan maganar ko rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din wa balagana ajalan alladhi ajjalta lana, kowa ya mori kowa tsakanin aljanu da matsafa. To ka karshe duka kuma sai a koma ga halaka. Da haka dai mu kiyaye, mu ji tsoron Allah, mu nisanci duk abin da yake shirka ne ko tsafi. Sai tambaya ta gaba, su'alu sabiya wal ishirin, hal nusaddiqu al arwafa wal kahina fi ilmi al ghaib, shin ma gaskata al arwaf yan duba wal kahin da bokaye fi ilmi al ghaibi, a wajen sanin gaibu? To ga wata matsala din har yanzu. Akwai wanda ake kira al arwaf, akwai kuma al kahin. Malama sun yi bayani game da bambanci tsakanin al arwaf da kuma al kahin. Misali, al-Bagawi ya ce shi al-Rab shi ne wanda yake da'awan sanin al’amura, saboda waɗansu abubuwan da ake kafa dalili da su wajen ganewa wani abun da aka sata ko inda wani abun da ya ɓata yake, da abin da ya kama da haka. Wannan shi ake kira al-Rab. Abu ne aka sata ko wani abu da ya ɓata, to shi al-Rab sai ya lura da wasu alamomi, wasu dabaru da za a yi sai a yi bayanin ai wannan abu da aka sata wani ne mai kama kaza ya ɗauka, ko kayan da ya ɓata an yi wuri kaza da shi. To wannan mai irin wannan ba da wannan bayanin shi ake kira arraf. Shi kuma alkayin shi ne wanda yake da'awar sanin gaibu, abin da zai faru nan gaba zai faɗa. Shi yana da wani madubin dubaru da ko zai gano me za a yi gobe, ko me za a yi jibi, ko me za a yi shekara mai zuwa, ko me za a yi 2027, wa zai yi gwamna, wa zai yi kaza. To wannan aikin bokaye ne, so suna lekowa gaibu ne, abin da ya faru a gaba. Shi ku galibi arab abin da ya faru ne a baya ba a gani ba, shi kuma zai waiga ya gano. To duka waɗannan dai halaka ne. Wasu malama suka ce kuma Abul Abbas Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama ya ce ai arab suna ne na boka, suna ne na boka shi ma arab, da masu mu'amala da taurari, wal munajjam, masu ta'amuli da taurari, domin duban hanya-hanya ne ko akwai wanda taurari suke amfani su yi amfani da su wajen ganowa gaibu ko wani abin da zai faru. To wannan ma ya ce duka sun shiga ciki. Ko da yake shi ilimin taurari ba duka ne haramun ba, akwai ilimin taurari da ya halatta, akwai wanda bai halatta ba. Akan yi akwai ilimin ta'sir da kuma ilimin taysir, haka malama suka raba. Ilimin ta'sir shi ne ilimin taurari wanda ake amfani da shi wajen neman sanin gaibu, amma wancan ɗayan kuma shi ne amfani da ilimin taurari wajen ganewa alƙibla, wajen gane alƙibla. To wannan shi babu laifi. To amma a ce za a ga tauraro kaza ta fito, ban abu kaza zai faru, ko abu kaza zai, wannan kuma shi ne halaka. To wannan su ma ya ce Abul Abbas ya ce masu wannan duba ta hanyar taurari su ma suna cin alkahin. Hakanan masu amfani da arramlo ko duwatsu ko tsakuyoyi ko masu zane a ƙasa, da abin da ya kama da haka, duban kala-kala ne. Wani har da tafin hannu ana yi, sai a duba tafin hannunka sai a fassara wani abu da zai same ka, duka ana yi. Salo ne daban-daban ga su nan. To gaba ɗaya dai ya ce wannan suna ne da ya game da arab da kuma alkahin. Allah tsare mu. Wannan mummunan aiki ne wanda da yawa mutane sun faɗa wannan halaka. Mutum ba zai rayu bisa tawakkali da dogaro ga Allah ba. Duk abin da za ka yi ka yi addu'a ka fuskanci wannan abin da neman taimakon Allah, to shi ba zai haka ba. Sai ya nemi mai duba masa, ana gaya mar me za a yi, me ya faru, me za a yi. To wannan hatsari ne babba. Malai ce jawab amsa la nusaddiqu ma, ba za mu gaskata su ba. Wasu lokutan za su ba da labarin abu kuma ya faru haka, to bai halatta musulmi ya gaskata su ba. Liƙauli ta'ala, saboda faɗin Allah maɗaukacin sarki, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, suratul naml aya ta 65. Allah ce ka faɗa musu, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abin da ke cikin sammai da ƙasai ba wanda ya san gaibu sai Allah. Duk abin da halittun da ke sammai da ƙasai, kaga hatta mala'iku kenan, har mala'iku ba wanda ya san gaibu, ba wanda ya san gaibu. Man fi samawat, ya ga mai hadda mala'iku makusanta ga Allah, ba wanda ya san gaibu sai Allah. Shi yasa hatta mala'ikan mutuwa bai san gaibu ba. Ajali na bayi gaibu ne, yaushe wani zai rasu ba wanda ya sani sai Allah. Shi ma sai lokacin yayi ne Allah zai masa umarni ya je ya gudanar da aikin da aka dora masa. Amma ba littafi ne da shi wanda ya san kowa yaushe zai bar duniya ba, sai umarni Allah ke bashi. To da haka hatta mala'iku ba wanda ya san gaibu, balle ko mutane, balle annaba, haka nan annaba, balle sauran gamagarin mutane, to ba wanda ya san gaibu sai Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya da zance Allah sambata a gare shi ya ce, man ata arwafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, sahihun rawahu ahmad. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, man ata arrafan, duk wanda yaje wajen dan duba aw kahinan ko wajen boka, yaje wajen sa, fasaddaqahu bima yaqulu, kuma ya gaskata shi game da abin da ya faɗa, yaje ya tambaya kuma aka bashi amsa, ya gaskata wannan bayanin. Saboda suna da hanyoyi dayawa na dabara na wayo, kana iya zuwa ma a gaya maka wani sanada zuwa ya mara lafiyanka da ka bari a gida, ya yi kaza da kaza, duka wannan suna da wannan dabaru da suke, ba fa gaibu suka sani ba. Kamar ne bayani hidima ne da shedanu da aljanu, su ku aljanu suna da hanyoyin sadarwa wanda ba irin na bil adama ba ne. Yawa kafin ka zo din, wani aljani yana iya zuwa ya faɗa abin da dama ana nan ya san me ake, yana tare ya ga abin da aka yi, zo ka kawo saƙo. Suna da hanyoyin sadarwa mai yawa kuma cikin gaggawa. To kafin ka zo, ya zo ya gaya masa duk abin da aka yi, sai ya ce ai kaza ne ya kawo ka, shikenan mutum sai ya nutsu, ya ƙara nutsuwa, ya ce tab, lallai malam akwai ilimi, akwai halaka ne, ya akwai halaka. To duk wanda ya je wajen irin wannan bokaye ko ƴan duba, kuma ya gaskata shi game da abin da ya faɗa, faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam, haƙiƙa ya kafircewa, ya kafirce da abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine alqur'ani. Duk wanda ya je wajen boka ko ɗan duba kuma ya gaskata shi, to ya kafirta, ya yi ɓarin imaninsa. Ko da bukata ta biya, ana ganin aiki ya yi kyau, to an yi babbar asaran da ta fito wannan bukatan da aka samu. Wani irin riba za ka kwatanta da ɓarin addini da asaran addini? Ko menene kuwa? Wato yin nasara ko samun biyan bukata bai nuna halaccin hanyar da aka bi aka kai ga wannan bukatar ba. Wallahi wani gane ke kawai idan dai abu ya samu shi kenan, abu ya yi kyau, an yi addu'a, sai ga ana sakayawa a yi rufa-rufa, a mai da ƙarya gaskiya, a mai da gaskiya ta koma ƙarya. Wai ƙarar ana bokanci a ce ma addu'a ake, ai malamai ne, an ɗebo manyan malamai suna ta addu'a. Wallahi hatsari ne, addu'a daban, bokanci daban, malami daban, boka daban. A daina gaure sunayen ba ɗaya ba ne ba a ce boka malam, kuma baya karantar da Ƙur'ani, baya karantar da tauhidi, baya karantar da hadisi, amma ka ji an naɗa mara rawani na malinta, kila ma ya wuce sallah, ya sallar gawa, ya yi kaza, ya za ku ba da amanar addininku a wanda yake ba mai addinin ba? Hatsari ne ba. Wani gun za ka samu irin wannan ƙazaman mutanen, wai su ne masu limancin sallah, shi zai ja sallah, shi zai sallaci gawa, shi zai yi addu'a ɗaurin aure, kuma an sani yana wannan harka, ina za a samu albarka? To taka inda ya tabbata mutum yana wannan harkan, bai dace a bi shi sallah ba. Wallahi ko kusa sallah ba abin wasa ba ne. An sani sarai yana hidimar bokanci, mata suna taruwa a zaurarsa, alhazai suna zuwa, ƴan kasuwa ana zuwa, kuma a ce shi ne limaminku, shi ne mai ɗaura muku aure, shi ne mai kaza da kaza, ya kamata mu kiyaye. Irin wannan ƙoƙari za a musu nasiha su dawo, su ji tsoron Allah. Amma irin wannan ya za a ce an ba su amanar addini, har ka ji suna cika baki da mu aka ja, ai za a gani, za mu yi maganin mutum. Malamin Allah ya faɗi wannan magana, wani fa baya nan ko sallah ba za a ja ba, akwai irin wannan mutanen fa. limancin ya mai da shi kawai shi nasa ne, wallahi baya nan ba za a yi ba, ba za a ja sallar, ba wanda zai wuce wai sallah sai ya ba da izini. To ran da ya mutu an daina sallar kenan. Mun je wani gari wata shekara aikin zabe can Marte local government a jihar Borno, kauyen da muka je muka san irin wannan abin yana faruwa. Mu kuma yan makaranta ne, muka san limamin garin wai in baya nan ba a jan sallah, wallahi sai dai kowa ya tasa. In ya tafi gona bai da ba a zahar la'asar, sai dai kowa ya tasa. Mu kuma ga kayanmu na aiki a bakin fada, lokacin sallah ne kawai muka shiga masallaci. Lokaci ya yi to an yi tsako-tsako, muka suka tura ni gaba ne sallah, kusan sau ya kai wajen sau nawa muna yi ana ba'a, muka ce ba abin da zai faru, ko abin da ya faru wallahi. Kuma da muka shigan sun zo sun taru suna son jami, amma na tsoro wallahi. Muka cika muka yi sallar, kuma liman da ya daba abin da ya faru. To me zai faru kuwa? Allah bai dora baka ba. To amma irin wannan zai ka samu wallahi, har barazana ake ba'a yi. Kai wani ko gawa ba za a sallata ba, sai an jira shi duk irin da irin za a yi, sai ya dawo shi kadai ne mai toron da ya mutu an daina sallan gawa kenan. Ta haka mu kiyaye irin wannan harka, hatsari ne wallahi. Mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Ko ya aka ce ma wannan lamari ne da ya shafi tauhidi, ko zai kai ka ga kafirci, to ka kiyaye. Ba abin da za ka samu a duniya madadin imani da ka rasa. In Allah ya ga dama sai ya mutum ta lala ya ta harkan, kuma hidima tana budewa. Amma fa ya sani daga ran da mutuwa ta zo magana kuma ta kare. Gashi aya ta yi bayani, duk wanda ya sai sihiri ko lamanishtarahu malahu fil aqati min khalaq bai da rabu a lahira. Duk wanda yake ta'ammuli da tsafi da tsafe-tsafe to bai da rabu a lahira. Iya duniyan ne kawai yarban ya kare. Allah tsare. A duniya bukata tana iya biya. In hajiya ne ta mallake alhaji sai yanda ta yi da shi. Ta mai da ƴaƴan gida kamar wasu bayi wanda ba ta haifa ba, ma'aikatan gida ana tsoranta, tana kira ana gudu ana tuntuɓe tana tsawa. Sai yanda ta ga dama za ta yi, mai gidan sai yanda ta yi da shi, ana ganin ai ta ci, wallahi akwai hatsari. Ana nan ana nan bakto ba za ki mace fota. Ki kare sarautar taki a duniya, ran da kika mutu a jahannama za ki kwana. Me ya riba? Abin da kika tara ya kare. Duk maganan fa a duniya ake wa, ta mallaki alhaji, ta kama dukiyarsa, ta yi komai, amma fa kwanakin da Allah ɗaya ba ma ba za su karu ba. Ko akwai bokan da yake ƙara shekaru a duniya? Ko da wasa ba za ka ji an je gun boka ya ƙara ma shekaru, ka san bai saye ba. To tunda shekarunka ba su karu ba, dan me za ka yi wannan hidimar? Ka zo kana yi kuma ka zo ka ƙare. Allah ya sauwaƙe. To boka bai san gaibu ba. An ba da labarin wani boka da ya buga ƙasa, ya buga tsabar yana ji da kansa, sai ya ce bari ya wani aiki. Kun san aikin da zai yi? Wai zai gano ran da zai mutu. Bari ya duba ya ga yaushe zai mutu. Yana ta yi sai ya gano ga shekarar da zai mutu. Ya ƙara buga ya gano ga watan da zai mutu. Ya ƙara ya gano ga ran da ma zai mutu. To yanda ya san matsala, me ya sanadin mutuwar nan ne Allah bai nuna masa ba. Da ya sake buga sai ya gani a ran da zai mutu zai yi tafiya ne ba zai dawo ba. Kaga aiki ya jika ko? Kuma ya saba yana aiki yana ci, ya gamsu abin da ya lallefa, kuma zai faruwa. Ana nan ya shiga damuwa da tashin hankali. A kwana a tashi kwanaki suna zuwa, rana za ta zo ta, kuma ya gani tafiya zai ba zai dawo ba. Yawa yi amma bai san wace tafiya zai yi ba, ina zai je, wani gari za shi bai sani ba. Allah sai ya taƙaita abin a nan. Aka ce har ranar gari ya waye ba ya da niyyar tafiya kwata-kwata, amma ya abin da ya nuna masa ranar za a mutu. Can sai da rana ta yi ko hantsi ya yi, sai ya ce bare ɗan je gona kewa ya dawo. To a hanyar gonan ajalin ya zo ya same shi. Ka ga dai duka anan Allah ya mai jarabawa, kuma sai ya tare gaibin nan ba wanda ya sani wallahi. Tafiyan da zai yi shi ba wani gari zai hau mota ta tahuwa, gona ne bayan gari za a je a dawo. To a nan ajalin ya same shi. Ta haka hatsari ne babba, ba wanda ya san gaibu sai Allah. Ko ka bai san gaibu ba? Wallahi bai sani ba. Ko wasu dabaru ne idan Allah ya ga dama ya mutum ta lala sai ya bar abin a yau, kuma ya faru. Mafiya yawansu wallahi fasikai ne. Mafiya yawansu fasikai ne. Wallahi. Musamman masu ta'ammuli da mata za ka samu ba sa musu aiki sai sun yi zane da su. Da yawa suna ba da labarin ko ba ƙarya ba ne ba. ga kazanta ga kafirci ga dauda kuma hakan kaga mace musulma ada kafin ta je ko musulma ada da matsayinta da komai ta je ta bada kanta saboda biyan bukata na duniya kuma hakan kila ma tana da miji na aure ta dawo a cigaba da zama haka wannan musifa ne ta yaya ma mutumin da shi bai wa kansa ba zai ma wani abu ce kana neman sarauta kaje gumboka kana neman kujera kaje gumboka kana neman kuɗi kaje gumboka kuma shi ga cha zauna a bukka cikin dauda da kazanta inda gaske ne wa kansa matsayin mana shi ma ya huta da wannan ta haka dai ba wanda ya san gaibu sai Allah bai halatta mu gaskata su ba gaskata bokaye ko ƴan duba barin addini ne duk wanda ya haka ya kafirta wani hadisin ma ya ce wanda ya je wajen nasu kawai ko da bai gaskata su ba ba za ka rubu sallarsa ta kwana 40 ba sallar kwana 40 akwai hadisi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo kitabu tauhid ka je wajen bokan ma sallar kwana 40 mutum ba za ka karba ba to da haka mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu sani ba wanda ya sai ya baka abin da Allah bai baka ba ba wanda zai canza ma kaddaran da Allah ya rubuta ma in Allah ya rubuta arzikinka ko ka je wajen boka ko baka je ba za ka samu arziki Allah ya rubuta za ka yi mulki ko wani matsayi ko ka je ko baka je ba za ka samu ba wanda ya sai hana ka wallahi babu ta haka mu daina gaggawar neman biyan bukatu na duniya muna zarbuwa da imani mu daina wannan mu dogara ga Allah kuma wani sai sai ka samu wani zai san matsayin Allah ne bashi ta hanya mai kyau an duba cancanta an bashi sai ya samu to anan zai gaba da wasifa sai gaba da muga an bashawarta wannan kujera da aka baka fa ka tashi ka tsaya eh kana da makiya ai babbar kujera ne takanan za a zo maka da niyan ana son ka ne za a baka shahara ai ranka ya dade wannan matsayin fa kun yi takara da mutane da yawa ba za su bar ka ba gara ka tashi ka tsaya to anan baka da imani sai to ya za a yi ai mun san ma su taimako ai kawai ka bada hadin kai za a maka komi da komi wai ka tashi ka tsaya to wallahi mu kiyaye ba wani ba wata kariya wanda ta wuce addu'a eh zikirorin safa da yamman nan babban kariya ne karatun qur'ani kar ka nufi kowa da sharri ka tsaya ka rike addu'a ka dogara ga Allah wallahi wannan azkaru sabah wal masa ya wadatar da kai ga falaki da nasi ai dalilin saukar falaki da nasi ma dalilin sihiri ne ko wani bai yahuda labid ibn asam al yahudi ya manzo Allah sihiri Allah shi ikon sa kuma sihirin yayi tasiri ya faru shi hadisi ingantacce an yi manzo Allah sihiri ba ana nufin wai amma sihiri yayi ya shafi harkar shi na da'awa a'a ba haka ake nufi ba sai bayan da ya hijira kuma Madina al'amura na addini sun kankama Allah shi ikon sa wannan bai yahuda sai masa sihiri da kum na kayansa da dan gashin kansa aka hada aka yi sihiri wannan ko bai kore masa tunaninsa da nutsuwansa da ida sako ba wasu al'amura ne sai ya ga kamar yayi abu alhali bai yi ba haka nana ya shata ce tsawon wata shi da yana cikin wannan yanayi to shine Allah ya aiko mala'ika ya saukar da wannan sura falaki da nasi aka warware sihirin har ma aka gaya masa a wace rijiya aka jefa wannan kullakullan da aka yi aka je aka tone to kaga ashe ka rike wannan falaki da nasi shi yasa musulmi ba har buwa da falaki da nasi in dai kai musulmi ne kana son zaman lafiya to ku kulla alaka da suratul falak da suratul nas shi yasa bayan kowace sallar falalla yana cikin azkar zaka karanta falaki da nasi da kul huwa da ayatul kursi haka lokacin kwanciya to wannan addu'o'in sun wadatar maka baka buƙatar wani dafa'i kasa wani sai a ce ma ga dafa'i ga jalabi ga wane ne kalibi wannan sai ka samu saki hanya ne ai manzo Allah ya zo da dafa'i ko ya zo da jalabi in ka ruwa zikirorin safa da yamman nan ka bi su ɗaya bayan ɗaya kana jin bayani akan za ka gane wallahi manzo Allah ya gama mana komai ba ka buƙatar wani sai ya shiga lamarin ka wai baka kariya babu an gama maka akwai addu'an da za ka karanta sau uku a safiya da yamma manzo Allah ya ce ta wadatar ma dukkan komai bismillahil ladzi la yadurru ko ma'asmihi shay'un fil ardi wala fi sawhusmil ali ba wani wahalan karantawa cikin sauki amma ko menene ya wadatar maka falaki da nasu manzo Allah ya ce me neman tsari bai nemi tsari da wanda kwatankwacin su ba wani suran da ya kai su to ina wanda zai ci kudin ka ya ce maka tashi ka tsaya za a ma aiki ka bada kudin ka asara biyu ga asarar kudi kuma ga asarar imani da haka mu kiyaye mu dogara ga Allah sai tambaya ta karshe As-su'alu samina wal 20 hal ya'lamu al-ghaiba ahadun, shin akwai wani wanda ya san gaibu? Jawab, amsa yace la ya'lamu al-ghaiba ahadun illa man atlahu Allahu min ar-rusul, ba wani wanda ya san gaibu sai wanda Allah ya tsinka yadda shi daga cikin manzanni. Ba wanda ya san gaibu sai Allah, sai fa wanda Allah ya tsinka yadda shi da sanin wani abu daga cikin manzanni. Amma al-ghaibul mutlaq ba wanda ya sani sai Allah. Gaibu mutlaq kai tsaye a ce gaibu, me zai faru gobe, me zai faru kaza, ba wanda ya sani sai Allah. To amma manzanni Allah na tsinka yadda su ya sanar da su wani abu wanda ba wanda ya sani sai ta hanyar wahayi, to sai wannan kawai. Amma shi ma ba gaibu ne saki a ce abinda Allah ya sani manzo ya sani ba, a'a sai abinda Allah ya sanar da shi. Na fata mun gane. Qala ta'ala, Allah ta'ala ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man tadamir min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Alimul ghaibi, Allah shine masanin gaibu, dukkan gaibu gaba daya Allah shine masani. Qul la a'lamu man fis samawati wa fil ardi al-ghaibu illa Allah wa ma yash'urun ayyana yub'atsun. To Allah shine alimul ghaibi, masanin gaibu dukkan sa. Fala yuzhiru ala ghaibi ahada, baya tsinkayar da wani wato a bisa wannan gaibun sa ba. Ya wanzu ne ya keɓanta da shi Allah, bai tsinkayar da kowa game da gaibu. Ilimi ne da ya keɓanci Ubangiji shi kadai. Sai ya ce illa man tada min rasulin, ko sai fa abin da ya yaddara wanda ga cikin manzanni. To anan kan sai ya tsinkayar da shi wani abu na ainihin wato gaibu, ya tsinkayar da shi wannan manzo abinda Allah ya yarda ya sani, sai ya tsinkayar da shi ya sanar da shi ta hanyar wahayi. To nan din ma idan za a aiko masa wannan, sai an sa mala'ika mai tsaro gaba da baya. Fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, sai an sa wani mala'ika mai tsaro wanda zai tsare har ya kasance ba wanda ya tsinkaya ga wannan sakon sai shi wannan manzo da Allah ya aiko wannan sako. To da haka dai ba wanda ya san gaibu sai Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la alamul ghaiba illa Allah, ba wanda ya san gaibu sai Allah. Hasanun rawahu Tabarani. Da haka sanin gaibu ya keɓanta ga Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kansa yayi bayani gurare da yawa Qur'ani, ya gaya mutane bai san gaibu ba. Qul la aqulu lakum indi khazainul lahi wala alamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak wala alamul ghaiba, yace kun ban san gaibu ba. Wani guri Allah ta'ala yake cewa walau kuntu alamul ghaiba ko lastaksartu min al-kayi wa ma masaniya su, da a ce na san gaiba da na yawaita kaina alheri, kuma da wani abu na bai same ni ba sallallahu alaihi wasallam. Da haka shi yasa a dunkule Qur'ani yazo da mafatihul ghaib. Shi kansa mabudan gaibin ma ba gurin kowa suka ba sai a gurin Allah. Wa inda mafatihul ghaib ko la ilaha illa huwa, a wajen Allah mabudan gaibin zake ba wanda ya sani sai shi. To shi ne Qur'ani ya kawo mafatihul ghaibin guda biyar. Inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha alimun kabir. Allah ya ce lalle Allah a wajensa sanin kiyama yake. Yaushe kiyama za ta faru, wannan gaibu ne. Ba wanda ya sani sai Allah. Manzo Allah bai sani ba, malaika Jibril bai sani ba. Shi yasa da aka bar tambaya ce mal masulu anha bil min sa'i. Ba wanda ya san gaibu. Duk wanda zai ce maka kiyama rana kaza za ta tashi, wannan ƙarya ne. Ana yawan samun kafiri da shi wannan bayanin ko su ba da deadline a ce rana kaza za ta tashi duniya. An sha samu kuma ranar ta zo ta wuce ba abin da ya faru. Har ma da suka gaskata sai ta sai da kayayyakin su ta abubuwa wai za a yi tashin duniya. Kai kuma su mai kai dariya kawai. Almara ne kawai a ce ma wai rana kaza duniya za ta kare. To ba wanda ya sani sai Allah. Shi ke saukar da ruwan sama. Kuma shi ne mai ya san abin da ke cikin mahaifa. Tun daga digon mani da ya shiga Allah ya sani me za a haifa, za a haifan ne ko za a yi barin sa Allah ya sani. Yawwa. Sannan rai ba ta san me za ta aikata gobe ba. Ba wanda ya sani sai Allah. Za ka iya shirya kai plan na goben, amma Allah ne ya sani za ma ka kai goben ko za ka kai ba. Sannan kuma na ƙarshe, rai ba ta san a wace ƙasa za ta mutu ba. Kana nan a garinku ba ka zuwa ko ina, amma Allah ya rubuta ma mutuwa sai ka je wani waje, to sai ka je ka mutu. Walau kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatl. Haka Allah ya ga munafikai. da suka gaya wa musulmai da aka yi Uhud Allah ya musu jarabawa suka ce lawa ta'una ma kutilu da kun bi ta mu shawaran mu da ba ku ji an karkashe ku ba magana munafukai kenan shine Allah ya ce da koda kuna zanna a gidajen kun ki zuwa yakin ku to wallahi wanda Allah ya rubuta masa mutuwa sai ya fita da kansa ya kai kansa wanda zai mutu da ka sanin yaushe ne ne ina mutun zai mutu ba wanda ya sani sai Allah to wannan sune mafatihul ghaib shi yasa wanda ga cikin magabata aka ce mafarki ko Imam Malik ne sai ya ga wani mutum ai ga wani ya ga malaikan mutuwa sai ya tambaye shi yaushe zan mutu sai ya masa haka da hannu haka biyar kenan ina dan mai Imam Malik ne in ban manta ba sai ya masa haka kawai sai ya farka hankalin sai ya tashi haka da ya shekara biyar ne ko wata biyar ko kwana biyar to da ya tambaye wanda ga cikin magabata masanin mafarki sai ya fassara masa ai abinda malaika yake nufi abu biyar ba wanda ya sani sai Allah sai ya karanto wannan aya bana shi kansa malaika bai san gaibu ba bai san yaushe za ka fito ba ko da likita ya gano ka shiga hatsari cuta mai hatsari sai dai ya ce wannan ciwon ba na tashi ba ne akwai alamun ba zai rayu ba amma ba 100% zai ce za ka mutu ba in Allah ya so sai a warke ko a ɗauki wani lokaci mai tsawo ana fama da jinyar ba mutu ba Allah kaɗai ya san gaibu da haka mu dogara ga Allah batun alaiko ma me za ka yi gobe bai za a yi duk wannan ba damuwarka ba ne wallahi shi ne dan adam a duba ma a gani akwai alheri ko babu wani ko aure zai nema sai ya je gori an duba ma abokin arzikinsa ne ko aboki akwai mutumin da ya sau matarsa wai boka ne ya gaya mar ba aboki arzikinsa ba ne a irin yanayin na rayuwa fa waye baya gama da jarabawa abubuwa sun tsaya sai ya je gun bokan bokan ya ce ai matan nan ba aboki arzikinsa ba ne haka ya sauta ya kusan shida ko bakwai to ne ya hatsari ya fi wannan kuma da ya sautan bai arzikin ba yana nan cikin bala'i ai bala'i yanzu aka fara ko Allah ya sauke da haka batun a duba ma me za a yi faruwanka kawai faiza azamta fatawakkal ala Allah duk abin da ka yanke shawara to ka dogara ga Allah ba magana sai wani ya duba maka za ka yi tafiya akwai sa'a ko babu za ka yi aiki akwai ba ruwanka da wannan kawai ka dogara ga Allah ka yi addu'a Allah sai ya taimake ka to anan za mu takaita Allah kai mu sati mai zuwa sai mu ci gaba tambaya ta 29 abinda muka kanta daidai Allah ba mu lada kuskure muna roƙon Allah mana afuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك تبارك وتعالى اللهم اشمر دانا ارحم موتانا اللهم اشمر دانا ارحم موتانا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من خزي الدنيا عذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من خزي الدنيا عذاب الاخره اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ضلال الدين وقهر الرجال akwai dai daga shin malamin wannan makaranta labari yazo cewa dauke masa mashin malam Hussein kuma bin takeicin a makabarta an je janaza ka duba nisan mutane da tsoron Allah an je janaza aka dauke masa mashin to muna masa addu'a Allah mai da masa da alheri su kuma su wannan mugun aiki in ma shi ba ne Allah shirye su Allah sa su gane hanya Allah tsare mana imaninmu Allah mushimar dana rahmatana wa ku dana alhamdulillah rabbil alamin.